Tsakanin shekarar 2015 zuwa 2016, sojojin Najeriya sun kama mutane da dama a yankunan da ‘yan Boko Haram suka mamaye. Yanzu sama da shekara biyar, sojojin sun fara sakin waɗanda ake tsare da su, amma sun bar su babu komai. Barka da sauraron sabon shirin Birbishin Rikici. Shiri ne da ke zuwa a kowane sati a kan labaran waɗanda tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle, tare da ni Zubaida Baba Ibrahim. Yayin da Najeriya ke ƙoƙarin yaƙi da Boko Haram, haka kuma ake kama mutane ba a bisa ƙa'ida ba a faɗin jihar Borno. An zargi wasu da dama waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, da kasancewa ‘yan ta’addan Boko Haram. An kama su an kuma tsare su a gidan Yarin Giwa da ke Maiduguri, da gidan tsaro na Borno, wato Borno Maximum Prison, da kuma barikin sojoji na Wawa a jihar Niger.
Sun ce za a kai mutane sansanonin gwamnati inda za a kula da su. Mu matan an kai mu asibitin Bama, yau shekara biyar kenan.
A tsawon shekaru biyar, an saki ɗaruruwan waɗannan mutanen a rukunai daban-daban. Wasu daga cikinsu sun fito ne kawai bayan fuskantar shari'ar kotu. Wasu kuma an sake su ne bayan an sanya su wata shiri na de-radicalization.
Aka ce musu su yarda cewa su ‘yan Boko Haram ne, sai a riƙe su watanni huɗu zuwa biyar. Da suka ƙi, sai sojojin suka ce, yadda kuka fara zuwa, haka ku za ku fita na ƙarshe.
Domin nuna rashin amincewa da halin da mazajensu da ‘yan uwansu ke ciki, an fara wata ƙungiya mai fafutuka da aka sa wa suna NIFA Movement. Ƙungiyar NIFA ta samu goyon bayan Al-Amin Foundation for Peace and Development, AFDP, African Transitional Justice Legacy Fund, ATJLF, da Human Angle a cikin kiran da suke yi na a sako waɗannan mutanen marasa laifi. Yayin da matan ke ba da muryoyinsu, ƙofofin kurkukun na buɗewa a hankali. A ranar 15 ga watan Yuli, rundunar sojoji ta sanar da cewa ta saki wasu sabbin fursunoni 1,900 bayan ta wanke su daga aikata ba daidai ba, tare da tabbatar da cewa su ba tsofaffin ‘yan ta’addan Boko Haram ba ne. Zuwa yanzu, an saki sama da mutane 500, amma waɗannan waɗanda aka ajiye su ne a barikin Giwa. Sojojin ba su haɗa da fursunonin da aka ajiye a Maximum Security Prison ba. A cikin waɗannan maza, 30 ne kaɗai mazajen ‘yan ƙungiyar NIFA Movement. Amma abin da ya kasance abun farin ciki, ba da daɗewa ba, ya juya ya zama abin ruɗani da tashin hankali. An saki mazajen ba tare da ko sisin kuɗi ba.
Mazajen ba su da kuɗin mota da za ta mayar da su gida har zuwa safiyar yau. Suna ƙoƙarin yin bara su ga ko za su iya samun kuɗin mota don su je su haɗu da matansu. Amma kuma ba su da tabbas ko za su samu shiga sansanin. Waɗanda aka sake su daga barikin Giwa da ke Maiduguri ma sun hana su shiga. To me zai faru da waɗanda za su tafi banki?
Jami'an tsaro sun hana mazajen da aka kama ba a bisa ƙa'ida ba shiga sansanin 'yan gudun hijira na Daloritu. Sojojin sun faɗa cewa shugabanninsu ba su sanar da su ba. Dole ne waɗannan mazajen su yi doguwar tafiya zuwa gida da iyalai waɗanda ba su da tabbas ko suna raye ko kuma an kashe su.
Idan aka sake mijina ba shi da kowa sai mu, iyayensa da danginsa duk sun mutu.
Fatima Abacha daga ƙaramar hukumar Bama take, kuma mijinta na ɗaya daga cikin waɗanda aka sako kwanan nan bayan an tsare shi a shekarar 2015. Bata gan shi ba, balle ta ji ɗuriyarsa har aka sake shi, ita kaɗai ta yi rainon ‘ya’yansu. Shi ma yana cikin waɗanda aka hana shi shiga sansanin lokacin da ya iso.
Sojoji sun ba da umarnin kada kowannensu ya kuskura ya shiga sansanin, don haka sai ya tafi tare da sauran, masan inda mijina ya tafi ba. Ina kira ga gwamna da sojoji, ƙauyenmu babu kowa, mazajenmu ba su da inda za su je. Gwamna, don Allah ya roki sojojin Najeriya da su bar mazajenmu su zauna a sansanin har sai al’ummominmu sun samu lafiya, mu koma can.
Wata mata kuma ta yi mamakin dalilin da ya sa aka tsare mazajin su sama da shekaru 6 bayan nan kuma aka hana su damar haduwa da ƴan uwansu.
An kama waɗannan mutanen ne bayan sun gudu daga cikin al'ummar su. Ba a dauke su a cikin al'ummar su ba. An dauke su ne lokacin da suke gudu zuwa Bama. Me yasa za ku sake su bayan shekara 6 da singileti? Babu ko slippers ko kudin mota daga inda aka sake su zuwa sansanin IDP. Amma duk da haka kuna son su yi tafiya mai nisa. Kuma mutane ba sa zuwa kowane ɗayan waɗannan wuraren ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba. Yaya suke son ya tafi? Shin suna so ya bi ta cikin daji ne da ƙafarsa don sojoji su sake kama shi a matsayin waɗanda ake zargi da Boko Haram? Ko kuma Boko Haram su kashe shi? Idan har safe ya yi, ba mu samu damar guduwa ba. Ba za mu zauna ba. Za mu kwashe kayanmu mu zauna a kan titunan Maiduguri da mazajenmu.
Wannan shirin Muhammad Akiyami ne ya rubuta kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Zubaida Baba Ibrahim ce editan shirin kuma Khadija Gidadu ce ta shirya shi. Ahmed Sarkida shi ne babban mashiryin shirin. Don samun wasu labarai sai ku ziyarci www.humanangle.org. Ni ce Zubaida.